Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lafiya. Muhammad Awul Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin Najeriya a yau. Shin bayyana 9 ga watan Yuli a matsayin ranar ƙarshe da jam'iyyun siyasa a Najeriya za su mika wa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC sunayen 'yan takararsu a zaɓen shekarar 2023 zai baiwa 'yan takarar damar yaƙin neman zaɓe a fakaice na tsawon wata 8? Ko da yake, INEC ta gargaɗi 'yan takara kan fara yaƙin neman zaɓensu kafin ranar 20 ga watan Satumban shekarar 2022. Masu sharhi dai na ganin tsawon lokacin da za a ɗauka ana jiran zuwa ranar zai iya haifar da abubuwa da yawa. Lura da irin abin da ya faru a zaɓukan fidda gwanin zaɓukan shekarar 2023. Ko me yasa aka tsawaita lokacin yaƙin neman zaɓen saɓanin na zaɓen shekarar 2019? Domin sanin dalilin da aka tsawaita lokacin yaƙin neman zaɓen shekarar 2023, mun tuntuɓi wakilinmu a Majalisar Dokoki ta Najeriya, Balaraba Alƙasim, sanin cewa wannan na ƙunshe ne a sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022.
Kamar yadda mutane dai suke gani shi ne, da farko dama ai kamfen shi ana yin sa siyasa tun ma 1999, to amma kamar karatu ne, daga ajin farko ka tafi aji na biyu ka tafi aji na uku. To in kai karatun farko abin da kaga cewa baka yi daidai ba sai ka ce to bari ka gyara. Kamfen kuma abu ne mai zafi wanda yana buƙatar lokaci. Kuma ita kanta ƙasar tsarin demokradiyyar da ake bi suna kwaikwayon na irin su Amurka ne. Duk da dai tsarin kamfen din namu ba iri ɗaya bane. To amma da aka tashi gyaran shi ita dokar zaɓe ta 2022 an yi la'akari da abubuwa da yawa wanda har ya kai aka cimma cewa to bari a ƙara lokacin kamfen din saboda su jam'iyyu su samu lokacin da za su yi duk wani abubuwa da za su fara daga sai da form zuwa primaries ɗinsu zaɓen fidda gwani kenan a samu 'yan takara. Sannan wasu suna da ƙorafe-ƙorafe a kan cewa ai a zaɓen ma ba yi musu daidai ba. To kowace jam'iyya tana kafa kwamiti wanda zai zauna kowa ya kawo ƙorafinsa wanda za a bashi haƙuri a bashi wanda za a ce ga yadda za a yi a yi. To bayan an gama wannan duka sannan za a ce to bari a shiga kuma kamfen. Shi kuma kamfen abu ne na sayar da kai, wato ɗan takara zai je ya ce wa mutane gashi ya zo ya samu sahalewar jam'iyyarsa cewa zai tsaya to ga abubuwan da yake so ya yi musu. Kuma sai kusan sai ka bi duk wanda kake tunanin cewa yana da ruwa da tsaki a ya zaɓe ka, za ka ji ka gaya mai waɗannan maganganun. Saboda haka dole ka samu wani lokaci wanda ke ɓaɓɓe ne kuma a doka, wanda ba za ka haura wannan lokacin ba kuma ba za ka gaza haka ba. A wannan lokaci ake so duk wannan shirye-shiryen da za ka yi ka ga masu sannan zuwa shiga kuma maganin zaɓe.
Balaraba Alƙasim kenan, wakilin kafar Daily Trust a Majalisar Dokoki ta Najeriya.
‘Yan ƙasa akwai sake, ba za a zo da ajandu buhu na ƙaryawa. A ɗau guda a yi mana a gama musan an yi. A ji ‘yan ƙasa akwai sake, ba za ka zo da ajandu dubu na ƙaryawa. Ka ɗau guda ka yi mana ka gama musan kayi. A ji ‘yan ƙasa akwai sake, ba za ka zo da ajandu dubu na ƙaryawa. Ka ɗau guda ka yi mana ka gama musan kayi. ‘Yan ƙasa akwai sake, ba za a zo da ajandu buhu na ƙaryawa. A ɗau guda a yi mana a gama musan an yi.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro kai tsaye daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust, sai kuma ta twitter.com/aminiyatrust, ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma ta TuneIn Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Ana sanya wannan shiri a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a Kano. da NAS FM akan mita 89.9 a Yola, da kuma Unity FM akan mita 93.3 a Jos, sai kuma ta Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina. A farkon shirin kun ji yadda sabuwar dokar zabe ta tsawaita lokacin yin campaign din siyasa a Najeriya. Mun tattauna da Professor Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa, kan irin alfanu da kuma illar da wannan mataki zai yi ga al'umma.
To abinda ake ganin alfanu wannan shine cewa an baiwa jam'iyyu tsawon lokaci wanda za su shiga lungu da sako na Najeriya domin su samu damar sayar da manufarsu da kuma wayar da kan jama'a cewa a zaɓe su. Sannan na biyu, wannan kuma yana da damar ya ba wa 'yan Najeriya tsawon lokaci su fahimci ma me ake so a yi na zaɓe, a shiga lunguna-lunguna da su sako-sako na ƙasar, inda mutane za su fahimci bambancin jam'iyyu da manufarsu da wane ne duk dai a tsawon wannan lokaci. To kaga wannan an kalle shi ta nan kudirin da aka yi dokar domin ya tabbatar da wa'annan gajiya da za a ci na tsara wannan tsawon lokaci. To gaskiya ta ɗaya ɓangaren kuma shine ƙara wannan tsawon wa'adi yana da nashi illoli da yawa. Na farko dai shine su masu yin dokar basila akari da cewa 'yan siyasan mu a Najeriya ba sun maida yakin neman zaɓe kaman yakin Badar ne, wato kaman tsaya yaki tsakanin wani annabi ne da kafiri, gaba ce a jajan da ake yinta. Sannan na biyu, ba su lura da cewa ba su wa'annan da suke fitowa su yi yakin neman zaɓen su ne wa'anda sukan ba da makamai da kuɗi da ƙwayoyi ga 'yan banga, inda za a fito an zo yakin neman zaɓen a yi ta kashe-kashe da sare-sare da ƙone-ƙone da dai ƙwace da duk abubuwan da za a yi, har ya kai cewa duk gurin da za a fito yakin neman zaɓe mutanen wannan guri suna firgita, kaga ba a fitowa, an hanyar kasuwanci ce duk a kwakkwashe kaya a ki kasuwanci, idan ko wajen jama'a ne duk kowa ya ɓuya a gida ba zai fito ba, kaman wani wato yaƙi ne aka zo aka yi. To kaga a nan a ƙara tsawon wannan abun an ƙara wato a sa mutane cikin wannan ƙangi ne na tsawon watanni 5 ana cikin fama da wannan al'amura. Sannan na biyu shine cewa ko da ba tashe-tashen hankalin idan ana yakin neman zaben nan, za ka ga wato a hana mutane saka da kaɗe-kaɗe da guje-guje da abun hawa da wane ne duk dai a tada hankalin mutane. To shi yasa a lokacin ma da ake yin su na watanni 3 din nan, za ka ga mutane 'yan Najeriya har Allah-Allah suke a zo a yi zaben ya wuce domin su samu sukuni, su sarara, su fito kuma rayuwa ta koma kaman yadda take a da.
Wace shawara za ka baya wa jama'a tun daga shi hukumar zaɓe ta riga ta yi amfani da wannan sabon kundi na dokar zaɓe da aka riga aka sanya wa hannu? Me ya kamata mutane su yi domin ganin cewa an yi zaɓen nan an gama lafiya?
To shawara dai gaskiya shine cewa na farko shi tsarin demokaradiyya ai dama an gina shi a bisa doka da oda ne. A tsarin demokaradiyya doka da odar ƙasa sun fi ƙarfin kowa. To muku a nan abin da yasa har ake kuka da wannan shine cewa su wa'anda suke takarar da abu suna nunawa sun fi ƙarfin doka. Sun fi ƙarfin dokar ƙasa, su ne wa'anda za su ba da wa'annan ƙwayoyi da makamai da kuɗi, kuma su ringa yawo da 'yan banga ɗin, kuma jami'an tsaro ba za su iya musu komai ba. Sannan na biyu, su ne wa'anda idan ma lokacin zaɓen ya yi za su je gidajen gyaran hali wanda aka fi sani da kurkuku ko wajen 'yan sanda, su wa'annan su ne za su zo su fito da mutane wa'anda suke da laifuka masu laifuka su fito da su su sake su a titi su amfani da su a banga. To da haka kaga kira anan na farko shine su wa'annan su guji yin amfani da wannan dama, domin in ba su ne suka daina yi ba abun da ba zai kare ba. Sannan na biyu, su jami'an tsaro su kuma su san cewa alhakin kare jama'a yana kansu, ba wai kare 'yan siyasa kawai ne yake da shugabanni yake kansu ba, a jama'a baki daya. Don haka duk wanda kamata ya yi aladaftar da shi kamar yadda dokar ƙasa ta bada. Sannan shawara ta uku shine ita kanta dokar zaɓe ta maida wannan abun ya zamanto laifi ne na zaɓe wanda za a iya hukunta mutum, ba wai kawai a ce wanda ya saci akwati ba, a amfani da wannan din ma a sa shi a cikin laifi ne na zaɓuka wanda duk mutum ya yi za a mushi ladabtar da shi daidai da yanda ya yi laifin. Sannan abu na hudu uwa uba shine sai mu 'yan Najeriya masu zaɓe gaba ɗaya mun kyamaci wannan al'amari, ba wai kawai mu rinka guduwa muna ɓuya ba, a ya zamanto duk wani ɗan siyasa da ya zo ya yi amfani da banga da tashe-tashen hankali, to mu nuna mishi a ƙwaryar cin tuwansa, wato mu nuna mishi a akwatin zaɓensa, mu nuna mun kyamaci wannan duk abin da zai yi a juya baya a kada shi a zaɓe. To idan 'yan siyasa suka ga cewa mutane sun ƙi wannan, to za su ƙi da shi. Sannan abu na ƙarshe shine matasan da ake amfani da su da iyayensu duk su ƙi yadda a yi amfani da 'ya'yansu, domin wa'anda ake amfani da su ɗin za ka ga 'ya'yan talaka ne, su masu yin wannan al'amari ba sa sa wani nasu. To kamata ya yi su kansu matasanmu su lura su san annabi ya faku, su ga irin yadda ake amfani da su, ba a wani taimaka musu ta hanyar kirki, sai dai amfani da su ta wannan mummunar hanya. Don ko mutum ciwo ya ji iyakaci abin da ɗan siyasar zai mushi shi ne ya je asibiti ya duba shi, ko ya ɗan kakuɗa ma an kashe shi, ko ya ji ciwo da gaggaba da an ci zaɓe za a yi buruz da shi a bar shi. To don haka kaga duk sai an samu wannan hanyoyi shi ne za a iya tsarkake wannan batu na batun banga da kuma tashe-tashe hankali wanda sukan biyo yaƙin neman zaɓe.
Farfesa Kamilu Sani Fage kenan, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro, da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.